Assalamu alaikum. A yau filin ciki da gaskiya zai dauko batu ne na ƴaƴan marigayi Alhaji Kaila Galade Mankwarko a karamar hukumar Gwaram dake jihar Jigawa waɗanda tun kafo da suwar mahaifinsu wata rana suka wayi gari suka ga an rushe gidan da mahaifin nasu yake ginawa a cikin garin Gwaram. Babu wanda ya tuntube su akan cewa za a rushe wannan ginin ko ma za a karɓi wurin domin yin wani amfani. Daga bisani sun gano cewar majalisar karamar hukumar Gwaram ce ta rushe musu wannan gida na mahaifinsu da wasu gine-gine da aka fara a nan kusa da shi. Wannan ya faru tun lokacin gwamnatin Alhaji Sule Lamido, kuma tun lokacin da aka rushe wannan gidan har mahaifinsu ya zo ya rasu, har ya zuwa ran da Idris Kaila ya tako cikin ofishinmu domin aikawa da wannan sako ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa, babu wanda ya je ya ce musu uffan ko ma ci kanka game da wannan gida nasu da karamar hukumar Gwaram ta rusa.
Assalamu alaikum, sunana Idris Kaila Farko, karamar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. Na zo wannan gida mai albarka, gidan VOA, a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galade Mankwarko, dangance da kokarin in miƙa wani korafi na ga mai girma gwamnan jihar Jigawa na yanzu a cikin wannan gwamnati ta sa mai albarka.
To wani korafi ne wannan?
So alhamdulillah, abin da yake tafa da ni dai tun a tsohuwar gwamnati ne wani itila'i ya faru da mu. Shi marigayi mahaifinmu kenan, akwai gidan da ya gina a nan karamar hukumar Gwaram. An gina gidan nan, an rufe shi, an sa kofofi, an sa gate, an yi ciko, amma ba a yi plasta ba, ba a yi flo ba. Allah da ikon shi, amma wayi gari wata rana, ranar Juma'a, kawai muka ga gidan nan a rushe.
Kafin mu nisa, shin gidan kasan Gwaram wato zance gari ne mai fadin gaske, kuma akwai fili sosai da gonaki zagaye da garin?
Kwarai da gaske, ban san a lokacin suna ganin yadda gidan nan namu yake, suna ganin wannan location din shi ya dace da su je su yi wannan gina. So kawai mun wayi gari muka ga gida a rushe, mun ɗan tsawon aƙalla kwana 30. Kowa sai dai ya ce idan ya ga guri, wani ya naga guri a rushe. Babu wanda aka tuntuɓa a cikin mu, babu wanda ya san ya aka yi aka yi. Daga ƙarshe ma dai ko ƙwayar kusa ɗaya ko bulo ba mu ɗauka ba, ba mu san kuma ya ake da gurin ba. Kawai har yau har gobe mun yi ta ƙoƙarin duk yadda ya kamata mu je mun je mu tun a tsohuwar gwamnati muke ta ƙoƙarin mu biya. A wannan gwamnatin bayan zaɓe sabuwar gwamnati mai albarka da ta zo, zuwan mai girma gwamnan jihar Jigawa ta yi na farko bayan zaɓe, a wannan lokacin mun rubuta takardar Allah da ikon shi, muna da kyawun gini cewa ta je ofis ɗin shi.
Duk da haka, kafin da ke nisa, shin wannan gwamnati da kake cewa mai albarka, kana nufin wacce gwamnatin ba ta da albarka ne a wajenka, ko kuma dai kawai ka zaɓi faɗin haka ne?
To magana ta gaskiya, mu dai wacce gwamnati dai akwai zalunci a cikinta, musamman gwamnatin karamar hukumar Gwaram. Saboda ya kamata a ce kafin a yi wannan rusa ɗin a tuntuɓe mu mu masu haƙƙi. Idan gwamnati ƙasa nata ne, to abin da aka ɗora a saman ƙasa ai ba na gwamnati ba ne, ya kamata ta ba mu haƙƙin mu. Amma wallahi babu wanda aka tuntuɓa. Magana ta gaskiya, gwamnatin da ta wuce ba ta yi mana adalci ba, kuma wannan gwamnati muna da yaƙini insha Allah ta'ala a bisa dukkan alamun takunta da ta ɗauka ba na haka ba ne.
Ba mu labari sosai yadda masu sauraro za su gane. A taƙaice dai, labari zuwa yanzu gida ne na mahaifinku wanda ya gina, kuma bai ba da ƙauro gidan ba don ba kammala gininsa ba. Ya tsakanin gidan yake da sauran gidajen da ke cikin garin Gwaram?
So magana ta gaskiya, wannan gida a wannan gurin shi kaɗai ne ginannen gida rufaffe wanda aka sa ƙofofi, aka sa mishi gate da sauran wasu abubuwa, amma ba a yi plasta da flo ba.
Amma na gurin yana zagaye da gonaki ne, akwai filaye zagaye da shi, kamar sabon wato sabbin filaye ne ko sabuwar unguwa ce kenan?
Sabuwar unguwa ce. Gidan namu yana zagaye ne da sauran kango kongaye na sauran mutane, dan su ma ya shafe su, mu ne kawai namu mai su ginannen gida abin ya shafe su, amma da sauran kongaye kango ne a gurin, ba kuma na mutum ɗaya ba, aƙalla masu ke suna mu banda mu namu akwai mutum uku wadda abin ya shafe su, mutum uku ko zuwa mutum hudu wadda abin ya shafe su.
Lokacin da aka rusa wannan gidan mahaifinku yana raye?
Lokacin da aka rushe gidan nan mahaifinmu yana raye, dan a wannan lokacin magana ta gaskiya ma abin ya motsa shi sosai, saboda lokacin da ma yana da hawan jini, kuma magana ta gaskiya kwanaki kaɗan bayan an rushe abin ba a magaya masa ba, sai da abin ya ɗan ƙara ɗaukar lokaci, ba don kuma ba saboda muna gudun duk abin da yake da zai so sa masa rai akan irin wannan, muna gudun magaya masa a wannan lokaci. A wannan lokacin ya fi wata biyu ma kafin a gaya masa, kuma sai da hikima aka yi aka gaya masa. So a taƙaice dai, haƙƙin nan yanzu haƙƙi ne na marayu, ya koma halin marayu. magana ta gaskiya tun kafin ya rusu mun yi iya kokari shi ma iya kokarin sa amma dai magana jiya dai magana dai guda ɗaya ce
ya nuna har yanzu ba a raba gado ba ko kuma ana jira sai an kammala wannan sannan a shigar da magana wannan filin ko gida
to magana ta gaskiya sauran kayayyaki da kadiroji ya kamata a raba gado a raba su amma wannan gida shi ya rage kuma dalilin da yasa ma ni har nazo gidan wannan nazo wannan gida mai albarka domin mu ana ganin sauran kannan mu kananan yara ne da mata kuma korafi yana dan tasowa haka mu ana ganin mu ne zamu habbasa a yanzu tunda babu ran mai gidan wajen ganin wannan haki ya fito sai ana ganin kamar ko bamu damu da abun bane ko muna ko in kula da abun wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa ni ci to lalle kuwa insha Allah ta'ala zan yi kokari na gana garjiyo cikin wannan gida na BOA mai albarka domin a isar mun da sako a isar mana da sakon mu ga shine girma gwamnati jihar Jigawa a halin da ake ciki
yanzu bari mu kuma zan ke cewa baya a takeice shi mahaifinku ko za ka cina tun da dai akwai wani gida da kuke zaune a ciki shin ko wani dalili ne ya sa yake so ya gina sabon gida
to Allah da ikon shi a gwaran dai gurin zuwan shi ne kamar yadda na gaya maka da farko ainihin garin mu kauye mu mahaifar mu farko ce amma ko da yake duk juma'a duk talata yana zuwa kasuwanni kuma yana kokarin yayi wannan ginin ne domin gurin ya zame masa ko gurin ajiya da kuma gurin hutawarsa saboda ba wannan gidan kadai bane amma dai annan tsohuwar gurin wannan gidan shi kadai ne
to take kin bi mai kin ku mai dan kasuwa ne wanda kuma wataƙila yana da dan abun hannunsa
alhamdulillahi ba laifi rufin asiri dai daidai gwargwado Allah ubangiji ya hore to ka san yadda rayuwa kuma take kasancewa yau da gobe ta ku karfin wasa so a lokacin nan mahaifinmu dai dan kasuwa ne sosai kwari da gaske kuma a kwarko yake da zama amma kusan kullun gurin wuninsa gwaram ne zuwa sauran kasuwanni
to bari mu koma aka wayi gari aka samu gidan da kuka gina ko gidan da mahaifin kuma riga ya gina an rushe shi daga nan wani mataki kuka dauka
to bayan mun ga wannan gida an rushe shi wasu daga cikin wanda su ma abin ya shafe su masu kango a cikin sakatariyar karamar hukumar gwaram sun yi kokarin bibiyar abin tun kafin mu a gayyaci bangaren mahaifin mu kenan domin su ga hakkin da ya fito Allah da ikon shi wata rana ɗaya daga cikin su Alhaji Isma'ila ya fito ya shigo cikin sakatariyar karamar hukuma sai yake tambaya akan ina aka kai batun wannan rushe mana gidaje da aka yi da kango to a lokacin wanda yake tambaya kuma akwai file a hannun shi Allah da iko shi cikin file din nan akwai nama a ciki wanda aka yi estimate din abubuwa da za a ba mu wanda magana ta gaskiya ma mu wannan estimate din da aka yi ma kawai sai dai kawai mu karbe shi akan hakuri amma babu wanda aka zo aka yi tunki da shi ko aka tuntube shi iya abin da suka ga dama a wannan lokacin haka suka yanke wa kowa suka sa a takaice dai ina mai tabbatar maka akan wannan gaba dai kusan mu asara ba muka yi sai dai a rage mana asara akan in dai wannan estimate din da wacce gwamnatin ta yi za a ba mu
shin kuna da takarda ta gado da kuke ta mahaifinku ta tabbatar da cewa wannan filin halattacce ne naku ne
sosai kuwa muna da takardu muna da shaidar mu tunda kan takarda da aka sayi guri har ita wacce takarda da karamar hukuma ta yi rubuce-rubucen ta na haƙƙin da take ganin haƙƙin mu ne za a ba mu a wannan lokaci a takaice dai in ga maka ba a wannan lokacin ma dai file din ma batar da shi suka yi wannan takardar da kaga na zo maka da ita ce shaidar mu in banda Allah ubangiji ya sa a lokacin mun samu takardar an je an yi photocopy cikin hikima ga wanda ya dauko file din ma da hikima aka yi Allah da ikon sa yasa za ta zama mana ita ce shaida aka je aka yi photocopy ta shine muke tayo da ita ce shaida mu yanzu mun dogara da Allah mun dogara da wannan takarda ita ce shaida mu gashi kamar yadda na nuna maka gashi nan karamar hukumar gwaram local government Jigawa state internal memo wannan ita ce takardar da aka yi rubuce-rubuce a cikin ta muna da yakini zan kara ma bayani cewa sauran local government a wannan lokacin akwai local government din da mutum daya an biya shi naira miliyan 2 wani an biya shi miliyan 1 wani an biya shi miliyan 3 kuma akwai mai miliyan 5 ma mu mun ji an ce amma mu ga mu kudin gaba ɗaya kudin nan abin da ya kama gaba ɗaya kudin abin da ya kama da ke miliyan 5 ba wanda mu tabbas muna ƙara jin jira cewa magana ta gaskiya abinda gwamnatin ba ta yi ba ta kyauta mana ba ta zalunce mu
Idris Kaila Kwarko masu sauraro a biyo mu a shirinmu na gaba domin ci gaba da jin bayanin irin ukubar da aka jefa magadan Alhaji Kaila ga Ladiman Kwarko a ciki da kuma abin da suke roƙon gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa ya yi musu su da makwabtansu waɗanda su ma aka rushe musu gine-ginensu a wannan wurin a huta lafiya.